إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أول شيء زمان قوم شابكوي أجير زمن دمكي دنكرة للتافة الأربعين واللفر العلامة الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الذي أنسب رحمة يوزع مساشي الحديث الرابع عشر حديث نقوم شاهو يسي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنص بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يشهد أبو مسعود الله يقارى مسيدا يشي النبي صلى الله عليه وسلم يشي بهلتة وجن متم مسلمي بايا هلتة أزبد شيء matsawar wannan jinin mutum musulmi wanda ya shaida babu wanda ya cancanta da yin tashi da bauta sai Allah, kuma ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to bai halatta a zubda jinin sa ba sai da ɗayan abubuwa uku. Na farko, in ya zamto bazawari ne amma mazina ce. Na biyu, ran da ya kashe rai. Na uku, wanda ya ridda ya fita daga addinin sa ya rabu da jama'ar musulmi. حديث بخاري ده مسلم وانا حديثي ان اوه سواء البركة زام تستولاء اكنس بيسا مسائل يده مكساب مسألة تفرق راوي الحديث واللي رويته حديثه شيني ابو مسعود انا مثلا نسبة البدري وسجى الانصاري ابو مسعود البدري الانصاري سؤال سنين كعقبة لن عمر لن سعلبة عقبة لن عمر لن سعلبة amma malamai sun ce bisa zance mafi rinjaye da aka ce mai al-Badriyu baya cikin waɗanda suka halarci yakin Badr, kamar yadda al-Imam Zahabi ya kawo a cikin tarjumarsa, yace walam yashhad Badran ala sahih. Kenan wannan sai ya zama cikin abin da malama hadisi suke cewa ma'rifatun nisab allati ala khilaf zahiriha, sanin dangantakar da ake samu a cikin sunayen marawaita hadisi wadda ba ta nufin cewa a hakikanin lamari haka take, kamar wanda ake ce mai al-faqir ba wai matsiyaci ba ne, a'a yana da wani ciwo ne a abin nan ɗinsa gadon bayansa, da haka sai ake nasabta mai wannan ake cewa al-faqir. To haka nan shi ma Sayyidina Abu Mas'ud zance mafi rinjaye ya taɓa zuwa ya da zango a gefen ruwan nan na Badr, da kawai sai ya shahara da wannan ake ce mai al-Badri. Yana cikin waɗanda suka halarci bai'atul Aqaba, a lokacin yana matashi, an ce sa'anni ne na su Sayyidina Jabir ɗan Abdullah. Ya rawaito hadisai da yawa, hadisansa suna cikin Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, wato al-Kutub as-Sitta. Kuma ana lissafa shi cikin malaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari, yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yana da alwajirai. Wannan kuma ba abun mamaki ba ne, kasancewar ya rawaito ilimi da yawa daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ba tarihin sadami ba, ‘yan uwa masu albarka, a zance mafi rinjaye ya rasu kafin shekara ta 40 ko kuma bayan shekara ta 40 da kaɗan a garin Madina. sannan kuma mahaifiyarsa sunanta Salma bintu Amir ibni Auf ibni Abdullah, Allah ta'ala ya ƙara musu yarda. Matsala ta biyu, ingancin wannan hadisi babu matsala. Za a ji da yawa bana magana kan takhrijul hadis, saboda al-Imam an-Nawawi ya ce zai fitar da galibin hadisan da suna cikin Bukhari ko Muslim, kuma har yanzu ba mu samu inda ya saba din ba, rahimahullahu ta'ala. Kaga shi ma wannan hadisin ya zo cikin sahihain. Matsala ta uku, wannan hadisi yana da daraja sosai a wurin malamai, domin kamar al-Imam Ibn Hajar al-Haythami ko kuma al-Haythami yadda wasu suke faɗa, yana bayani dangane da matsayin wannan hadisin, inda yake cewa wannan hadisin zaka iya lissafa shi cikin wasu tuwasu ko ka'idoji muhimmai wanda suke da hadari. Abinda yasa ya sufanta shi da hadari, saboda alakan tuwasa da abubuwan da suke da hadari in aka taba su, jini kenan, ko ma'ana jini a wurin Allah jalla wa ala ba farka bace mai sauki. In muka kalli yanayin yadda rayuwa yanzu ta zamto, aikisa ya fi komai sauki. 'Yan duniya, Yahudawa da 'yan siyasa da masu so sai sun cimma muradan wato zukatansu tsakanin safiya da maraice, su salwantar da rai ba komai ba ne a wurinsu. Amma a wurin Allah jalla wa ala salwantar da rai babban musiba ce, babban aiki ne. Zan mai da kasai girgiza suke, Allah yana fushi da wannan. Duk ka kalli daraja da matsayi irin na Ka'aba. Amma wallahi duniyar gaba ɗaya wato ta gushe, ya fi sauki a wurin Allah sama da a salwantar da rai guda ɗaya. Don Allah ina ga yanzu abubuwan da muke ji na cewa za a tattara mota mutum kaza ne a ciki duk abin ka musu wuta, ko a shiga duk ayi musu yankan rago. Saboda me? Saboda neman fawa. To shi yasa Ibn Hajar al-Haythami ya ce wannan hadisin ka'ida ce mai haɗari, saboda alaƙantuwarsa da matsalar zub da jini. Kuma hadisin ya yi bayanin menene ya halatta a zubar na jini, menene bai halatta ba, wanda kuma akali in dai mutum musulmi ne to jininsa Allah jalla wa ala ya ba shi kariya. Ba kawai a shar'ance ba, a hankalce ma haka ne. Ya kamata a ce mutum yana da haƙƙin ya rayu. In dai har dabba tana da haƙƙin ta rayu, to in za a bi aula a ce mutum yana da haƙƙin ya rayu. Sannan kuma idan ya zamto rayuwa, wato al-masal al-insani, in ya zamto ba zai samu haƙƙin rayuwa ba, to rayuwa za ta zama ba ta da wata ma'ana. Matsala ta huɗu, ƴan uwa masu albarka, matsayin jinin musulmi a musulunci. Wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa jinin musulmi wanda ya zo da al-a'malu zahira, ayyuka wanda suke bayyane na addinin musulunci, ya shaida babu wanda ya cancanta a ɗayan tashi da bauta da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne. Da zarar ya yi wannan, to da abin da ya wannan din ya kunsa, to ya haramta a zuban mai da jini. Wanda ba wannan nassin ne kadai ya yi magana a kan wannan ba, nusus da dama na Al-Qur'ani mai girma da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun ambaci wannan. Misali kaɗan daga ciki, za mu ga inda wato nassoshi suke yin bishara ga wanda yake kashe musulmi da cewa azaba mai raɗaɗi madawwamiya za ta tabbata a haƙƙinsa, kuma sannan ayyukan da ya yi na ƙwarai za su lalace, kuma ba zai samu mataimaki ba ranar gobe alƙiyama. In ka so ka karanta tare da ni aya ta 21 ta suratu Ali Imran, wanda Allah jalla wa ala yace innal ladina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim. Sai yace ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ko babu komai sai wannan ayar, to ta isa wa'idi. Allah jalla wa ala yace hakika waɗanda suke kafircewa da ayoyin Allah, kuma suke karkashe annabawa ba tare da haƙƙi ba. An ce ba tare da haƙƙi ba don a nuna muhun abu, wa illa me annabi zai hayya cancanci a kashe shi waɗanda suke ƙoƙarin su umarci mutane da adalci su gyara bayan mutane sun yi ɓarna, wanda Allah jalla wa ala shi ne ya tura su. Yace kuma suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba, sannan suke kashe waɗanda suke umarni da adalci cikin mutane, to wannan ka yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi. waɗancananka su ne waɗanda ayyukansu a cikin a duniya da lahira sun lalace ba a ma karɓi na duniya mabalantar su samu sakayyar lahira sannan wa ma lahum min nasirin ba za su samu mataimaka ba ma'ana burinsu ba zai taɓa cika ba to ina mutum zai buɗe wa kansa wannan ƙofa mai haɗari ko da kana ganin cewa burinka ya cika a nan ka ɗan samu wani abu na mulki ko dukiya ko abin da ya yi kama da haka to ai wani mata'i ne ɗan ƙanƙani wanda zai wuya wannan mata'in ya maka jinkiri na shekara 40 to ko mutum ya janyo wa kansa azaba ta dindindin fushin Allah na dindindin kaga wannan musiba ce sannan daga ciki misali za mu ga a wasu nusus ɗin Allah jalla wa'ala ya yi la'anta ya yi tsinuwa ya yi fushi ya tanada azaba mai girma ga wanda haka kawai da ganganci don son zuciya ya je ya kashe wani ba tare da haƙƙi ba in ka so ka karanta tare da ni aya ta 93 ta cikin suratul nisa Allah jalla wa'ala ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يجي كما دوان دي كشي مؤمني دا غنغنشي تو ونن ساكي يسا ساكا مقوان صوت جهنم جي زي دوما أجتن ونن متر كما الله يفشي دشي كما الله ياتيني مي ونن ياتان دمس كما عذابا من جرما ودكاغ ونن ببا مصيبة جي وندا wannan nufin yana cikin abin da yasa wasu daga cikin magabata har daga cikin sahabbai suke ganin ma qatilul amdi la tawbata lahu wanda zai je kisa na ganganci ba shi da tuba in zai tuba sau biliyan sau malala gashin tinkiya ba za a yafe masa ba suka ce gashi nan Allah ya mai tawa'udi da al-khulud fi nar kuma ya fushi da shi kuma ya tsine mai duk da mun san al-Imam Ahmad da wanda suka mai muwafaqa suna ganin wannan ahadithul wa'id din suna ganin za a ce kamar hadha jazaohu in jazahu inda a ce Allah zai sakanta mai da abin da ya cancanci shi to haka za a yi suna ganin cewa a ai shirka kawai mutuwa akan kafirci shine ba shi da tuba to amma ko ma wanne ne a ciki din za a ce ma akwai tuban kai kana da tabbas kana cikin wanda Allah zai karbi tuban nasu to dan me za ka bude kanka wannan kofar za mu ga a aya alqur'ani da take cewa bi ayi dambin kutilat daga cikin alamomin tashin alqiyama za a zo lokacin da la yadri alqatilu fi ma qatal wala almaqtulu fi ma qutil wanda ya kisan bai san dalilin da yayi ba yasa ya je ya kisan wanda aka kashe bai san laifin da yayi ba yadda ake hayar yan bindiga da sauransu a cewa na muke so ku kawo mana ce an gama ayi jinga jeti su buɗe wuta shi kan mai uwa da wabi da sauransu inda za ka tsare shi ka ce masa wannan nan kuma me ka kashe shi kansa hakikanin lamari misali bai sani an bashi abin da la yusminu wala yughni min ju'a to abin yana munana idan ya kasance cewa misali kisan da ake da hannun masu mulki ma ta fuskar shakulatin bangaro da sakaci da nuna halin ko unkula rayukan suna ta kalwanta saboda ba su aka taba ba ko kuma ma a'a idan to cewa wal iyazu billah suna ganin cewa mulkin nasu ba zai gudana ba sai sun yi sai an dauke wani sauransu to kaga wannan babu shakka yana da matukar hadari musiba ce sannan zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sunnarsa ya nuna cewa wato kisan rai ba tare da haƙƙi ba to yana cikin miyagu muggan zunubai guda bakwai wanda in dai mutum ya shiga cikin su to zai wuya kaga yake kyawun ƙarshe sai sun halakar da shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin sahihain yake cewa ku nisanci laifuffuka guda bakwai masu halakarwa sahabbai suka ce waɗanne ne ya rasulullah sai ya ce yin shirka da Allah da tsafi da kashe ran da Allah ya haramta a kashe in ba da haƙƙi ba sai kuma ya ambaci ragowar kaga sai ya lissafa kisan kai ba tare da haƙƙi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin hanin Jami'u Tirmidhi hadisin da Malam Albani ya inganta shi a Sahihul Jami' hadisi mai lamba 453 ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la zawalud dunya ahwan wa 'ala Allah min qatl rajul muslim wallahi tabbas na rantsa da Allah duniya ta gushe yafi sauki a wurin Allah akan a ce an zo an talwantar dare guda daya. Dan haka duk inda ka je ka dawo na soshin shari'a suna tabbatar da cewa ran musulmi Allah jalla wa ala ya bashi kariya, ya ba wa jininsa kariya, wanda matsawar yana tare da musuluncin nan. Komai ribewar musuluncin, komai rashin kulawarsa, to Allah jalla wa ala ya bashi kariya, baya halatta a kutsa wa wannan kariya da Allah ya bashi. Wannan matsalar ta shafi kisan kai kenan. Sai matsala ta gaba, matsalar abin da ya shafi lalata bayan mutum ya yi aure. ‘Yan uwa masu albarka, wannan wata ƙazanta ce mummuna wadda ake so a tsarkake al’ummar musulmi daga faɗawa a cikinta, wadda wannan ƙazantar tuntuni wato a yanayin zamantakewa na Turawan yamma da yaransu da maƙwabtansu, tuntuni su shimfiɗinsu suka cakuɗa. Wannan ƙazantar sun yi dumudun kace-kace suke a cikinta. Aglabiyar waɗanda kake gani suna shugabanci, aglabiyar su ‘ya’yan zina ne, aglabiyar su shegu ne, aglabiyar su ba su san iyayensu ba, tsuntattu ne. To irin wannan musibar Bature kullum ƙoƙari yake, mu ma sai ya shafa mana kashin kaji, sai ya maida matanmu ‘yan iska, sai ya maida, tunda su tuntuni suna da tsarin me, suna da tsarin ƙawaye, suna da tsarin miji yana da iyali amma kuma yana da ƙawaye mata. Mace tana da aure amma kuma tana da abokai maza, kuma ɗaya daga cikin biyun ba wanda ya isa ya interfering a cikin dabgar ɗaya, duk da wani zuwan suna yi a ɓoye da sauransu. Amma za ka ga shirye-shiryen da suke nunawa na shirin na DNA, gwajin da ake na waye baban wani, sai ka ga mutum ya zo da mutum bakwai, mace ta zo da mutum bakwai, mutum huɗu, wani zuwan sai a rasa duk a cikin waɗannan ɗin waye ma baban nasa. To kaga wannan ƙazantar mu Allah bai jarrabe mu da ita ba. Dan haka faddal lizzariya, sai aka sanya hukuma mai tsanani, cewa wanda har misali Allah ya rufa mai asiri ya iya yin aure, to dan me kuma zai je kuma ya afkar da kansa cikin wannan fitina. Dan haka wannan ijma'i ne tsakanin malaman musulmi cewa duk wanda ya taɓa yin aure, ingantaccen aure, namiji ne ko mace, wannan su ake kira mai sayyib, ko su ake kira sayyib, to wannan hukuncin da yake kansa shine ar-rajul, za a jefe shi ne har sai ya mutu. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jefe sayyidina Ma'iz, ya jefe kuma sayyidatina al-Ghamidiyya. Kaga dai in dai kana magana akan tausayi ne, to shine ar-raufur rahim sallallahu alaihi wa sallam, bil mu'minina raufur rahim. Kuma duk tausayinka baka kai Allah ba, saboda dan adam a wannan ɗabi'ar tasa ta sanya karkata zuwa ga ya ci banza, zuwa ga ya lalata. To babu shakka idan ba wannan uƙubar ba ya ga an aiwatar, to akwai waɗanda da yawa ba za su hannu ba. Tare da cewa ko babu wannan uƙubar, ai ita zina sharri ce, domin me tana baƙanta fuska, tana cin mutunci ne ga kai kanka, da kai ɗin cin mutunci ne ga waɗanda aka yi da ‘yartasu. Cakuɗa shimfiɗa ce, shiga ne gidan wani a hankalce, a ciki a yanayi na tsarki. To amma tunda Allah jalla wa'ala ya san cewa akwai waɗanda kawai bari ɗin ba ta isar da su, sai an yi amfani da sanda, da haka sai aka yi amfani da wannan. Malamai suka ce akwai hukuncin rajumu ma a cikin Alƙur'ani, duk da an yi nasakhin tilawarsa, amma hukuncin yana nan. Suka ce da asali ayar ta ce wa shehu wa shehatu idan zanaya farjumuhu malbattata nakalan min Allah wallahu azizun hakim, kamar yadda Ibn Rajab al-Hanbali ya kawo cikin Jami'ul Ulum wal Hikam shafi na 115. Kuma sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya ƙara mai yadda, yayi istinbatin hukuncin rajum daga faɗin Allah jalla wa ala na suratul Ma'idah aya ta 15, inda Allah yake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir, ya ku mazowa littafi, hakika manzonmu, manzo annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam, ya zo muku yana yi muku bayanin abubuwa da yawa waɗanda kuka kasance kuna ɓoyewa daga littafinku, don ma kuma sannan yana ɗauke kai yana yin rangwame game da wasu abubuwan ku. Shine sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa dan haka duk wanda ya kafircewa rajum yace ƙarya ne shi bai yadda da shi ba to ya kafircewa alquran yace faman kafara bil rajmi faqad kafara bil quran yace min haythu la yahtasib ta inda bi tsammani sai kuma ya karanta wannan aya shine yake cewa wa kana ar-rajmu mimma akhfaw ko mimma akhfaw rajmu yana cikin abin da suka boye sannan kuma da mun san cewa hukuncin da Allah jalla wa'ala ya saukar dangane da mata mazinata Allah ya kiyaye waɗanda da hukuncin shine a daure su har mutuwa ta riske su ko kuma su samu wata mafita to daga baya kuma sai Allah ya ba su din mafita din kamar yadda ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda yazo a cikin sahihul jami' na mala albani hadisi mai lamba 3210 inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni hakika Allah jalla wa ala ya sanya musu mafita yace idan mazinaci wanda yake wato saurayi yayi zina da budurwa Allah ya kiyaye wanda dukkanin su ba su taba yin aure ba to wannan ko wannan su za a yi mai bulala 100 ne sannan kuma a yi masa nafyu sana a wannan lafazin yazo tadribu am a je a kore shi daga garin tafi da shi wani garin can a daure shi tsawon shekara guda yace kuma wasayyibu bisayyibi amma namiji da ya taba yin aure yaje ya lalata da namiji da mace da ta taba yin aure to jaldu mi'atin war rajul to za a yi musu bulala 100 sannan kuma za a jefe su to shine ma yasa kaga wannan zahirin wannan hadisin shine wasu daga cikin magabata suka yi ruko da shi wanda a cikin su akwai al-Imam Ahmad akwai al-Imam Ishaq ibn Rahawiya akwai al-Imam Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri suna ganin cewa kafin ayi rajmu din mata an yi bulala 100 saboda dogaro da wannan hadisin kuma ta kila daga cikin abin da yake musu shaida akan wannan yake karfafa wannan Amirul Mu'minin radiyallahu anhu Umar Allah ya kara masa yadda ai shi ma da aka zo masa da wata mata wadda ta taba yin aure ana kiranta Sharah Al-Hamadaniya aka ce sai da ya mata bulala 100 sannan kuma ya mata rajmu shine ma kamar wasu suna tambaya shine sai Sayyidina Umar yake cewa jalattu hadhi kitabillah nay mata bulala ne da nassul littafin Allah wa rajamtu hadhi sunnati rasulillah kuma nay mata rajmu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ai al-muhkam da ya rage aya da take amfa take aiki shine bulala ce ba ambaci me ba ba ambaci rajum ba shi an yi nasakhin sa ko yadda mun yi bayanin cewa tilawat ce aka yi nasakhi to amma me ya tabbatar da hukuncin sunna ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yayi rajum kuma gashi al-khulafa ar-rashidun radiyallahu anhum wa ardahum gashi su ma sun yi rajum wanda wannan yana cikin wato gatan da addinin musulunci yake wa al'ummar musulmi domin waɗannan dokokin na Allah ne jalla wa'ala ahkamu al-hakimina ba kawai a iyalan ma ya tsaya ba zamu ji al-qur'ani yana cewa wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun min al-mu'minin kuma lalle ne wani bangare na mu'mini sai halarci sanda za a zartar da wannan hukunci idan ka tara mutane irin lalacewar mutanen mu da yanzu mutanen zamanin nan wallahi da a ce ana tsayar da hukuncin Allah wallahi laifuka da dama ba za mu yi su to ka kalli yanayin yadda zina ta zanto ruwan dare ta zama ado ta zama ado babu wayayye babu local babu wane ne al'ummar ta gurbace ana ganin ta zama ado ma ba komai bane wanda wannan ɗaya ne daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma ɗaya ne daga cikin yawaitar masifu da talauci da kuncin rayuwa da rasa ruwan sama ko kuma idan an same shi ya ta'abi saboda me saboda kutsawa wannan ma'asi din Allah jalla wa ala ya kare mana mutuncin mu ya kare mutuncin ɗayan mu da iyalan mu da al'ummar musulmi baki daya sai matsala ta shida shine matsalar qatlul amd za mu ga hadisin nan yayi magana akan kisa a can na dan yi ishara cewa me hukuncin kisa kisan kai wanda yake na ganganci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa nafsu bin nafs ran da ta kashe rai malaman musulmi sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya je ya kashe wani musulmi da ganganci to shi ma ya cancanta a kashe shi كما يدل الكتاب الله جل وعلا هيك شاء كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أقولنا أتل الكتاب الله كيلن ديت مرة وثامن جوا درن دتك شريت وتما ذا كشيت وما الله جل وعلا هيك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب للي أتشن زرت دك ساتي وأن الله يشرع أنت إن ذا خزرت تو رأيوك ذا تونجو يا كوما أبو تاهم كلا أنا إذا مسني سنشي وإن يكشي ذا كشيش تو بزي كشي ما kage yara ya kanta yara ya wanda yake niyyar ya kashe din shikenan sai al'umma ta zauna lafiya dan haka kenan ana kashe wanda yake san ganganci sawa'un wanda ya kashe din namiji ne ko mace domin umumi na nassoshin alqur'ani mai girma haka suke nuna abinda yazo kuma a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam na cewa za a kashe namiji idan koda ya kashe mace kage shi ma wannan yana karfafa wancan umumi mai yadda kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kashe wani bayahude la'ananne wanda ya lallaba ya kashe wata yarinya to amma malamai suka ce kisa din yana faduwa ga wuyan wanda yake san ganganci idan ya zamto majibinta wato waliyan shi wannan wanda aka kashe din idan suka yi mai rangwame suka ce sun yafe to anan gurin ba za a yi kisafi ba to sai dai a wannan matsalan ma malamai suka ce ana istisna'in mahaifi idan ya kashe ɗansa malamai sun ce jumhurin malamai sun ce in mahaifi ya kashe ɗansa ba za a kashe shi babban dalilin da suka kafa hujja da shi shine manzo sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa kamar yadda yazo a sahihul jami' mala albani ya ambace shi hadisi mai lamba 7626 manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yuqtalu alwalidu bilwaladi ba a kashe ne mahaifi dan ya kashe da domin ana ganin dan nasa ne in sa'i abihi yana ga ana ganin dan sa shine al-imam ibn abdul bar an-namiri al-maliki Allah ya yadda shi ya ji kansa da rahma yake cewa huwa hadithun mashhurun inda ahli al-ilm bil hijaz wal iraq mustafidun indahum wa huwa amal ahli al-madina wa marwiyun an umar yace wannan hadithin da kuma aiki da fiqhun da ya kunsa hadisi ne wanda yake shahararre wato fitaccen hadisi ne a wurin ma'abuta ilimi a garin Hijaz da kuma Iraki kuma sannan abu ne wanda ba boye ba a wurin su gaskiya kuma fatawar mutanen Madina wanda mun san wannan ɗaya ne daga cikin muhimman tuwaso fiqhun malikiyya mazhaban ta malikiyya suna ganin cewa wato haka lamarin da sha'anin yake kuma haka aka rawaito daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda sannan daga cikin waɗanda ake istisna'i wurin harkar qisasi idan ya kasance wanda aka kashe kafiri ne wanda yake san musulmi ne to anan shi ma malamai suna ganin ba za a kashe kafiri ba wanda yake indai akwai yaki tsakaninsa da al'ummar musulmi sabanin misali idan zimmi ne ko mu'ahadi ne akwai alƙawari kafirin amana ne dan haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa shi ma irin wannan a wannan matsalar ba za a kashe dalilin su shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari yana cewa wala yuqtalu muslimun bi kafir ina jin hadithin abu duhaifa ne ko wahab ibn abdullah suwai riwaya sayyidina ali yake cewa qultu li ali ko al khattakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shay kaga shi hadithin sai yace wa alla yuqtalu muslimun bi kafir to wannan ita ce hujjar jumhur sannan istisna'i na uku wanda shi ma in yayi kisa ba za a kashe shi ba suka ce idan da mai cikakken yanki ya lallaba ya je ya kashe bawa wanda yake cikin kangin bauta suka ce domin Allah jalla wa ala yana faɗa alqur'ani yace al-hurru bil hurri da 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 mana in da ya kashe da a kashe da to mafhumin wannan shine bal wannan al-hur al-abd bil hurri ko kuma al-hurru bil abd wannan kaga babu kisasi kenan wanda sayyid sabiq Allah ya ji kansa da rahma yana cewa wa hadha at-ta'bir yufid al-hadr wannan magana tana nufin wato togace hukuncin a iya abinda aka ambata kenan sai ya zama cewa idan da ya kashe wanda ba da ba za a wannan dinsa ba shi ba za a kashe shi ba in wa lokaci ya abin nan ya kamata mu dasa aya sai kuma haduwa ta gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh